Na farko a cikin sa shine abin da ya shafi rayuwar mata a wannan kasa. Galiban in ka ga mace ne anan ko dai daliba ce ta zo karatu, iyayenta suka turo ta, ko kuma aure ne ya kawo ta. Ban san ba dai na uku, kamar yanzu a ƙasar Saudiya akan samu mace ba da wannan ba, ba karatu ta zo ba, ba aure ta zo ba, ta zo sana'a ne na neman kuɗi. Ban sani ba, la Allah nan ɗin ma ana iya samu. To ko ma dai yaya dai, ku iyayena mata, Allah ya darasta ku, Allah ya kimanta ku, amma kuna tattare da fitina a tattare da ku saboda yanayin halittanku da kuma ɗabi'ar mace. Manzo Allah ya ce inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fi nisa, fitina farko ga banu isra'ila waɗanda suka yahuda wanda suka fitini duniyan nan gaba ɗaya, yau duk wani barna da kake gani ana yi a duniyan nan a yau, masu barnan nan da suka kawo barnan nan ba su ce banu isra'ila ba, fitina farko da Allah ya fara jarabar su shine akan mata. Manzo Allah ya ce ittaqu dunya wattaqun nisa, ku ji tsoron duniya kuma ku ji tsoron mata da kaidin mata. Inna kaida kunna awwal, kuma baka isa ka tsallake wannan ba, haka abin yake. Ku kiyaye duniya, kaga dai halakawar duniya, kuma ka kiyaye mace. Wani yana iya zuwa da mutuncin sa ya koma gida bai da mutunci saboda harkar mata, kamar yadda kuma wata tana iya zamantuwa dalilin halakar da wasu sun fi shekarun da zaki a wannan jami'ar da yake ciki. Wanda yake neman ki da aure da wanda zai aure ki, dole sai ya binciki tarihin zaman ki a nan kasar Turki, kin yi karatu degree, masters, PhD, ko me kika yi, wallahi sai an bincika tarihin ki. In kika kuskura, labari ya je gida cewa kina ɗabi'a mara kyau da maza, ko kuma lalata mutuncinki. Da masu zuwa ko 40, masu zuwa ko 50, masu zuwa naka. Idan gata ne, baka kai Mus'ab ibn Umair ba. Mus'ab ibn Umair dan gata ne a garin Makka, ambasadan annabi ne sallallahu alaihi wasallam a garin Madina. Mahaifiyarsa mai kuɗi ce, mai dukiya, mai arziki. Mus'ab in ya saka turare ya bi layi a cikin unguwa, wallahi duk unguwar sai ya dauki kanshi saboda wadata. Riga dai a Makka ba wani saurayin da yake sa riga irin rigar da Mus'ab ibn Umair yake sawa. Mai imani da annabi, ya bar shan giya, ya bar kafirci. Mahaifiyarsa ita kuma ta imani ba, ta ce ya bar annabi ya zo ya bi ta. Ya ce wallahi ya umma law kanat laki mi'atu nafsin, wallahi ya mamana, da kina da rai 100, wannan ya fita, wannan ya fita, wannan ya fita, wallahi tallahi ba zan bar Muhammad ba sai dai ki mutu a haka. Haka aka zo aka kashe Mus'ab a yakin Uhud, aka kawo gawarsa ga annabi, aka ce ya Rasulullahi ga Mus'ab an zo za a binne shi, babu likkafanin da za a binne shi. Idan aka sa likkafanin aka rufe kafarsa sai kan ya bayyana, in aka jawo aka rufe kan kafafuwansa su bayyana. Annabi ya fashe da kuka ya ce ku ɗauko ganyen izhiri ku lulluɓa masa ku sa shi a kabari. Haka kai aka kai Mus'ab aka binne shi, yaron da ya rayu cikin ni'ima, cikin gata da wadata, riga ba wanda ya kai sa riga, amma yanzu ya mutu likkafanin da za a binne shi ya gagara. Amma yau Mus'ab yana gidan aljanna. Me yasa? Ya fifita neman yardar Allah akan san duniya da san zuciya. Dan Allah, ƴan uwana ɗalibai, ku ne majority a nan. Irin badala da abubuwan da ake aikata, ko da sunan graduation, ko da sunan wani taro ko biki, ana ɗaukan hotuna ana nunawa, za a ce wani ɗalibanmu ne da suke Turki, ɗalibanmu ne suke Istanbul, ɗalibanmu ne suke Ankara, ɗalibanmu ne suke kaza. Wallahi wannan zai sa in wani uban ma zai biya wa ɗansa scholarship ko ya taimake shi, wallahi ba zai bari ɗan ya zo ya karatu ba. Suna ne za a ce ai duk sun lalace, ai alalace suke, alhali wani ne ba ta wani. Mutum biyu za su iya shiga guri su ɗauki hoto su nuna a ce wannan ne, kun haramta wa mutum dubu da iyayensu za su dauki nauyin su zo su yi karatun nan. Kar ku yi wannan, musamman ina maimaita akan mata. Ku tsare mutuncinku, ku tsare kimarku, ku tsare darajarku. Daga ƙarshe, dan Allah ku tuna da ƙasarku Najeriya. Dan Allah, ku ne ƙasar yau take jiranku. Kun gan ku nan, wallahi tallahi idan Najeriya ta lalace ku kai kuka ba ku damu ba, ku za ku girbi damuwar. Wallahi, ku ne yara, ku ne matasa, ku ne masu future, kuma ba ku da wata ƙasa a duniya sama da wannan ƙasar da Najeriya dai aka Allah ya rubuta muku. Kuma duk ƙasar da za ka je ba Najeriya ba dai, wallahi matsayinka da kimanka da darajarka dai bai kai ta ƙasar ka ba. Kuma ba wanda zai gyara ƙasar nan in ba ku ba. Kullum irin wannan in na yi tafiya na haɗu da ɗalibai masu karatu a ƙasashen waje, ina gaya musu, kuna da damammaki da yawa. Kar mutum ya zama ba gidaje ya manta ɗan karatun da yake a nan ya kasa tunani ya zai gyara ƙasarsa. Wannan shugabannin da kuke gani, ku duba shekarunsu nawa ne, sun je ƙarshe ne, sun je peak ne, duk abin da ya je peak zai going down ne, za su tafi. Ina wane baya nan, ina wane baya nan, za ku koma ƙasar ku ne da sa'anninku da abokananku za ku yi ta bugawa, ku za ku gyara ƙasar ta ku. Allah kalli, ku rinƙa jin zafin abin da ke faruwa a ƙasarmu. Ciwon ya isa, ba sai na muku dogon sharhi ba. Ku tuna wannan rayuwar da kuke a ƙasar nan. Idan ƙasar Turki suna da arziki, wallahi Najeriya ma suna da arziki. Idan suna gadara da fetur, suna gadara da kaza, wallahi muwa muna gadara da shi. In suna da arziki a cikin ƙasa, wallahi muna da shi. Amma me ya dame mu? Rashin shugabanci na ƙwarai. Su waye shugabannin? Kuɗin ne dai, wataƙila ke matar minista ne, ko ke matar shugaban ƙasa ne nan gaba, ko za ki haifi minista, ko za ki haifi gwamnan. Wani shiri kuka yi? Yanzu ai kun zo kuna karatu ne, planning for your life, for your future. Wannan karatun da kuke, ai you are planning for wataƙila 30 years coming, ko 40 years, ko 50 years ɗinka masu zuwa, kana so kai rayuwa mai kyau ko? To yaya za ka iya rayuwa mai kyau a ƙasar da take ta lalace? Wace gudunmuwa za ku iya bayarwa? Ku yi tunani, bai gagara ba wani a cikinku da nake nunawa yanzu ya zama shugaban ƙasar Najeriya nan shekara 20, 30, 40 masu zuwa. Bai gagara ba. Ku duba yanda ni'ima take a ƙasashen nan da kuke. Yau ƙasarka wuta ba ka da ita. Wuta ka cire kuɗinka ka sayi wutar babu, ta kuɗi ma. Haka ne ko ba haka ba? Wuta da kuɗinka yau ka sa kati, a ce za ka samu wutar da kuɗi ma ba wai fa kyauta ba, babu ita. Ka duba yadda ƙasar suke rayuwa cikin ni'ima mallam. Ka duba wadata, duba titunansu, duba gine-gine, duba cigaba, duba wayewa. Duba inda aka san hakkin ɗan adam, wai za a yi suno, wai an karanta za a ƙanƙara, a ɗauko motar gishiri ana zuba gishiri a titi ana preparing, saboda a kula da rayuwar ɗan adam idan suno ya sauka a kan titi ya kauce da wuri. Gishiri! Ni sai da mani tambaye mai abin da nace gishiri kan me yasa ba ma odarsa daga nan ne muna kaiwa can? Wallahi malamu mamaki malam. Kuma yanzu ku duba wannan situation da ake ciki. Ka kaddara a ce ƙasar ka ce wannan yanayin, a ce a Najeriya ake zubar da wannan ƙanƙara, ai hidaya ta kai mu kabari. Wallahi ba za mu iya maintain situation din ba. Yanzu duk inda ka shiga hotel zafi, wannan heater, ɗakuna heater, mota heater, shago heater, kai ka isa ina wutar da za ta baka? Sai dai ka mutu. Me yasa? Ba wai baka da arzikin ba ne. Kana da shi. Wani masani yake ce mana malam, tun daga Bauchi, kun san Bauchi ai? tun daga Bauchi har zuwa Lake Chad gabaki daya, wannan jihohin duk gabaki daya Bauchi ne, Dugori, Yobe, ina ne, Adamawa, duk gaba daya kasan wannan gurin gaba daya akan arziki ake zaune, irin su uranium, irin su coal, irin su man fetur, har su fetur, irin su duk akwai. Malam, da kuka ga ana ta fadace fadace ana yake yake a wannan bangaren, ai sun karanta ne sun gani akwai arziki. Mu yanzu fa tunanin mu to na arzikin ma da zamu amfana da shi babu. Muna ci shan sola, battery din sola din lithium battery yanzu shi ake amfani da shi babu mai kyau miliyan kaza miliyan kaza, sai mun je China mu siyo shi mun je kaza. Amma abu mamaki a jihohinmu muna da sinadarin da za a yi wannan battery, muna kwance a kai. Su waye za su gyara? Ku ne da kuka zo kuka yi karatun boko, ilimin ku ya zama mai amfani, ku zama masu zuciya. Ba ga wani shugaban wata ƙasa ba, yaro ne ƙarami shekara nawa 29-30 ya rike ƙasarsa yana bata gudunmuwa. Muna da ruwa ba ma iya noma, muna da arziki a cikin ƙasa zinare azurfa ba ma iya tona, muna da kaza, muna abubuwa duna ni'ima da Allah yake ba wata ƙasa da za ta iya rayuwa Allah ba abinda Allah bai ba mu a Najeriya ba. Wannan abun yana damuna ciwo ne da kullun nake gaya wa samari matasa waɗanda kuna da future nan gaba, ku fito ku taimaki ƙasar ku, kuna da basira, kuna da ƙwaƙwalwa, kuna da abubuwa da Allah ya muku, amma ba mu da haɗin kai da nuna damuwa da ƙasar mu. Ku duba yadda muke cikin bala'in rashin tsaro malam, yanzu galibin ku duku ƴan arewa ne, amma in Allah ya sa ka je hutu duk inda kake, duk birnin da kake tsammani indiya arewa ne, duk inda ƙarfe 10 dare ta yi 10-11 wani abu wallahi ba kai saka fita ba, amma yanzu nan zaka iya zuwa ka je ka hau train ƙarfe 3 dare, ka hau jirgin sama ƙarfe, ka hau mota ba ka da lokaci. Yanzu ni a Kano nake, yanzu Kano tana daga cikin jihohin da take fuskantar barazanan tsaro a arewa, wallahi na muku rantsuwa. Ko a waya ku tura ku ga duk inda ƙarfe 10 dare yanzu ta yi a Kano, wallahi malam, wallahi malam garin ya ɗauke kaf, ga duhu ga ba ɗan adam, saboda mutane sun shiga cikin tsoro. An fara shiga can, an sace wancan, an je wancan ƙauyen, an kashe mutane kaza, an ɗauki kaza, can waɗannan sun gudu, an yi kaza, an a cikin gari an kashe wani, an yanka wani, wani lada ne ya fito a soba ƙarfe kaza a hotoro, wani ya je a cikin mutane a masallaci ya kwantar da shi, ya fasa makogwaransa, ya ɗauke ya kashe shi, ya yanka shi. Wani mucin rayuwa ce wannan? To da haka za mu yi graduation mu koma mu je mu rayu a ƙasar? Akwai damuwa, ba tsoratar da ku nake ba, amma wallahi an alamu ma la ta alamu, na san abin da ba ku sani ba, amma a matsayinku na ɗalibai matasa, wace irin gudunmuwa, wani irin tunani za ku yi, wani irin taimako za ku yi wa ƙasar? Haka kawai za mu zauna ba mu da tsari, shikenan taruwa kurin duk yara duk fita ake ta yi. Yanzu jirgin da muka zo mutum wajen 100 nawa ya ɗauka? Duk jan matasa ne, kowa ya fita, fita ake, gudu ake daga ƙasar, kowa fita ake, wallahi kowa ya sani. In ka zo maganar rashin lafiya, in ka je ka hau jiragen nan za ka ga fiye da rabi ko kwatan jirgin duk marasa lafiya ne, babu magani. In karatu ne, duk mun guji jami'o'in namu ba za mu iya yi ba dole, don saboda ga inda za ka je kai karatu ka samu mai inganci kuma akan lokaci. Wa zai gyara ƙasar? Kai ne ɗan siyasar gobe, kai ne gwamnan gobe, kai ne ɗangwacen gobe, kai ne buwan gobe, kai ne sarkin kaza na gobe. Wallahi duk ƙasar da aka ci gaba, wallahi sun kula da samarinsu da matasansu ne. In manyan ba su jagorance ku suka gyara muku, ko ba za ku iya haɗa tunani ku gaya za ku ci to ƙasar ku ba? To wannan wani pain ne da duk ɗan Najeriya yana damunsa, kuma ya kamata kuma mu yi sharing wannan pain din tare da ku. Ku yi karatu, ku yi tunani, sannan ku zama masu kishi. Mutum yana karatu anan kafin ya gama shirin abin da zai sata, so yake ya samu aiki a ma'aikata shi ma ya zama barawo. To ya za ka sata ta yaro? Wallahi malam, shi ne damuwar wani. In na zagi wancan gwamnan ya yi sata, in na zagi wancan ya yi sata, in na zagi wancan ya yi sata. Amma waye yake da niyan zan shiga ne aiki a ƙasa kaza an samu da gyara? Eh, akwai corruption. In ka ce za ka yi gaskiya, za a yi fada da aiki, za a yaƙe ka. Amma ku haɗu mana da kai, da kai, da kai, da kai, da kai. Hannu ɗaya baya ɗaukan jinka. To kai ma you are corrupted kafin ka shiga system ɗin. You've already corrupted yourself. Kai corrupting kanka, kai corrupting mind ɗinka. Kawai tunaninka ka samu dama kai ma ka cuci mutane. Wallahi muna cikin kasashen da ya kamata a tausaya mana wallahi. Da America ta sani wallahi, wallahi da ba bomb za ta kawo mana ba. Wallahi da ba taimakon bomb za ta kawo mana ba. Da inganta mana technology mu ce. Da inganta mana kasuwancin mu ta yi. Da koran talauci ta yi a cikin mu, da mummunan shugabanci da corruption ta zo ta yaka, da bindigogi da bama-baman nan da za ta kawo, da zuwa ta yi ta yaki yan corruption. Wallahi tallahi shi ya fi inganta da rayuwar ɗan Najeriya sama da aje a kai bom Sokoto ko a kai shi wani wuri. Da ma waye zai faɗa? Yanzu kuna zaune kuna kallo a ƙasar nan, samari ne matasa irin ku suka samu dama suka yi ta rubutun ƙarya. Ƙarya suka yi ba daidai ba ne. Wani Christian genocide, wallahi is totally fake information. Labari ne na ƙarya, babu shi. Suka yi ta yaɗawa, sun fi ku iya turanci ne, su suna lalata ƙasar, ku ko ba za ku kare ba. Suka yi ta yaɗa, suka yi ta zanga-zangan ƙarya, suka yi ta rubuta takardu, suka yi ta ɗaukar hotunanmu a kashe mu a Maiduguri, su ɗauka su juya su ce su aka kashe. A kashe mu a Filato, su juya hoton su aika su ce su aka kashe. A tada mana bom a Kano a masallacin cirki, a yi editing hoton a tura a ce su aka kashe. Mu ko muna zaune. Sai da abu ya yi nisa, suka ci nasararsu, suka zo gashi muna ganin ƙasƙanci. Ya kamata mu waye samari matasa, wallahi ku ne abokanan tafiya. Na sha faɗa ku a Najeriya ina wa'azi, ni ina ganin ƙasar nan wallahi za ta samu gyara idan matasanmu suka gyaru. Wallahi muna da manufa a kanku. Wallahi duk lokacin da na ga wani yaro ko ya ɗau jaka zai tafi zai karatu ko Ingila ko Toki ko Amerika ko Dubai ko wani abu, ina tunanin Allah sa wannan ƙasar nan za ta gyaru ta hannunsa. To amma akwai ma tunanin shin kuna ma zama ku tattauna ya za ku yi, ko dai sai dai ku zama ku yi ta kukan damuwa kawai? Magani ba mu da shi a asibiti, health care ba mu da shi mai kyau, kasuwancin ya lalace, talauci ya tunkari mutanenmu. Ka ga mutum bara ta yi yawa a cikin ga arziki, amma ba ma iya more arzikin. Duk ƙasashe ana ta ci gaba, mu kuma kullum muna ci baya. Kullum mu inda za a faɗe mu sai dai a ce baya muke yi, kuma mun zo mun zuba ido mun yi shiru. Dan Allah, ƴan uwana ɗalibai, ku duba ni'imar da kuke ciki a ƙasar nan. Ta rufin asiri da wadata da yadda mutanen suka gina ƙasar su, Allah ku ɗan koya, ko Allah zai mai da wani a cikinku ya zama gwamna ko shugaba ko wani darakta. Ku koyi ya suke aikinsu, ya amanarsu take, ya kishin ƙasarsu take, ya kazaɗinsu yake. Ba dukkanmu mu zama corrupted, mu zama lalatattu ba. Na gaya muku, idan wani ɗan Najeriya zai sha wahala a Najeriya, wallahi ku ne za ku fara shan wahalan, don ku ne matasa, ku ne shekarun suke gaban ku na gaba. Babanka ya gama, duk wanda ya tsufa shekara 50, shekara 60, ba lallai maimaita shekarun da yake da shi ba. Amma kai ne shekara 30, mai shekara 25 da 7, kai ne abun tausayi, wataƙila ka ƙara wata shekara 70 mai zuwa nan gaba. A cikin wannan situation ɗin ya za ka iya rayuwa? Kaka dan Allah, wasiya ta gare ku, ku zamanto kuna tunani da penin ɗin da ake ciki, da zafin da ake ciki, ku yi wa ƙasar alƙalla addu'a, sannan ku zama masu kishi. Ina so na zama gwamna. Daga yanzu za ka iya tunanin za ka zama gwamna, daga yanzu za ka fara planning. ni so nake na zama president, wallahi daga yanzu kai planning. Ina so na zama bandan kasuwa dan gwata nake so na zama nan da shekaru 40 masu zuwa ko 50. Wallahi you can plan from now. Babban shi ga ruwa muna da shi amma ba mu amfanuwa da ruwa. Ga dan adam muna da shi amma dan adam din bai mana amfani ba. Mu ta fada da juna ai ta abuwa shirme dewa. Matasa ku farka. Yan boko musamman yan boko a cikin ku kuna da damar da za ku yi. Wance ya fada wance ya fada. Yanzu ya kamata a ce duk kuna da kungiyoyi ma na daliban da suke karatu duk a kasashen waje, the end Spain, the end Dubai, the end Turkey, the end kaza, the end kaza, kuna da wani forum da kuke tattaunawa na ya za ku samar da gyara a kasar ku. Amma babu. Ina muku fatan alkhairi kuma ina muku addu'a Allah Ubangiji ya muku taimako ya riko da hannunku. Nasiha ce da shawarwari na zo na baku a matsayin ku na ƴaƴan wannan ƙasa ta mu ta Najeriya, wanda ku ne future din Najeriya, kuma ku ne ake tsammanin insha Allah nan gaba ƙasar za ta dawo hannunku da masu karatun bokon cikin ku da masu kasuwanci a cikin ku da masu karatun addini a cikin ku. Insha Allah idan kun karɓi kalmomin da muka gaya muku za su muku amfani kuma za su taimake ku. Kuma lallai ina ba da shawara ku rinƙa yi wa siyasar ƙasar ku plan. Kar ku bar wasu su shiga waɗanda suke ƙazamai. Ku yi division of labor kamar yadda malamai economics suke faɗa. Wancan malamin addini ne, je ka can ka riƙe mana. Wancan kasuwanci ne, kai je ka riƙe mana. Wancan soja zai tafi, je ka riƙe mana. Wancan immigration, wancan custom, wannan siyasa zai yi. Wannan shago zai bude, wannan kuma noma zai yi. Da haka ne za ku ci gaba. Tun yanzu na gaya maka fara planning me ya kamata ka yi. Wallahi duk matashin da a cikin ku ya zauna bai san me zai yi nan da shekara 30 bai da tsari, to za ka yi ta rayuwa ne cikin shirme. Dole kai planning. Dan za a gina wannan gidan sai da aka zana shi kafin a gina shi. Wannan gidan sai da aka zana nan gurin. Wallahi yau wannan hawa wajen 10 ne. To kai ya za ka gina rayuwarka ba kai planning ba. Babu da plan. Allah ya sa alheri, za mu dan dakata saboda za mu ba da session na tambaya da amsa tunda dalibai ne ana rayuwa. Wataƙila kuma haɗuwa tana da wahala. Insha Allah za mu ba da dama a yi tambayoyi da amsa. Kuma zan sai ku fara na ku tambayoyi da amsa. Su kuma matan sai mu bar su a ƙarshe. Wataƙila wata tana da abu na sirri nata da za ta faɗa, ko abu na ba za ta yi faɗa gaban maza ba. Ina muku fatan alkhairi. Kuma ina muku addu'a Allah ya taimake ku, Allah ya sa albarka, kuma Allah ya sa alheri. Na gode ƙwarai da muka samu damar haɗa fuskoki da ku. Kuma abinda na faɗa daidai, Allah ya shi mu lada. Wanda ne kuskure ko tutuba harshe a cikin maganganuna, Allah ya ba mu ikon gyarawa. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To akarmakallah, mun gode sosai. Allah ubangiji ya saka da alkhairi da irin wannan nasihohi da shawarwari da aka bayar masu matakan muhimmanci. Allah ubangiji ya saka da alkhairi. Kafin mu je ga tambaya, Malam Nasir, bismillah.
Da yake shi malam kamar yana gani da ido biyu, mu kuma wata kira a iya cewa muna gani da ido ɗaya ne. Ido biyansa shine kuma mu ce malam ido uku. Ya san abubuwan da suke faruwa sosai da sosai a Najeriya, kuma da yake malamai ne suna yawan jin abubuwa da mu ba ma ji, ko nan sai na ji wasu abubuwan da ba sa ji daga mahukunta da jama'a daban-daban wanda suke cikin wasu abubuwa. Sannan kuma kar ku manta, shi ma malam tsohon ɗalibi ne a ƙasar waje, ya shafe shekaru yana karatu a ƙasar Saudiya kafin ya koma Najeriya. Don haka yana da masaniya kan abubuwa da yawa, ya san Najeriya din, ya san kasashen waje, ya kuma san abubuwan da suke faruwa. Don haka abubuwan da yin magana a kai ba wai kawai iyakacin wa'azi ba ne cewa Allah ya ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce. Bayan waɗannan da malam ya ja hankalinmu dangane da abin da shafi addini da rayuwa, malam kuma ya ja hankalinmu akan abin da shafi zamantakewar mu a nan, da karatun da muke a nan, da makomarmu, da kuma irin gudunmuwar da za mu ba wa ƙasar mu idan mun koma Najeriya. Da haka malam, muna godiya Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya biya ka da gidan aljanna, kuma abubuwan da muka ji Allah ya ba mu ikon yin aiki da su, sannan addu'a da kai da fatan da kai naga wasu dalibai suna ta tsumama mallam yana cewa a cikin nan akwai gwamna akwai shugaban kasa ga wani macen ma na gano shi ko shine gwamna nan gaba ko shine shugaban kasar dan haka kada ku manta duk lokacin da mutun ya samu dama ka je ka zauna minti biyar ka tana cewa mallam ya taba zama a nan ya baka shawara cewa idan ka zama shugaban kasa ko ka zama gwamna ga abin da ya kamata ka tsara wa kasar ka da kuma irin gudunmuwar da zaka bata domin tarihi kar ya manta da kai kuma wataƙila ya kasance ta hannunka Allah zai kawo gyaran da ake fatan ya samu Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji mallam Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya biya maka buƙatunka daga nan dukkan da zaka ji Allah mai da kai lafiya Allah ya wato ya sa gaskiya da daidaito a harshen ka da kalamanka Allah kuma ya amfana da mu muna godiya da sosai da sosai Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum sunana Yusuf Ibrahim ya kasai ina aiki anan da TRT Africa Hausa
to masha Allah mallam Yusuf ya kasai Allah ya saka da alkhairi akwai mai tambaya ko kafin mu je ga tambaya mallam Nasir bismillah
assalamu alaikum warahmatullah so mallam ni abin da zan yi gaskiya godiya zan yi maka ta musamman musamman ganin cewa kai tattaki ka zo cikin mu da nake sauraron bayanin ka gaskiya kusan da wajen fanni ko hudu ko biyar zuciyata ta yi ta kara kaina wani lokacin na ji tausayi ina nufin namu na ƴan Najeriya wani lokacin ka ƙarfafa mana gwiwa wani lokacin na yi kamar na kuka da makamantansu abin da yasa na faɗi haka shine musamman ganin cewa mu muna nan kuma mu ƴan jarida ne so mun san abin da yake faruwa a Najeriya kowanne minti ɗaya misali so mun san halin da Najeriya take ciki mun san kuma yanayi na ɓacin rai musamman da ake ciki a Najeriya galibi ma muna ba da labari ko in ce muna tausasa abubuwan da suke faruwa ne haƙiƙani in misali za mu zo mu faɗi ainihin abubuwan da suke faruwa za ka sha mamaki don in ka je ɗaukar rahoto za ka ga wasu abubuwan in ka faɗe su za su tashi hankalin mutane da sauransu amma duk da haka mallam da kai wata magana da ta ja hankali na shi ne batun maganar taimakekeniya da taimakon juna wannan abu yana da matuƙar muhimmanci musamman mu a garin mu anan ɗalibai sun sani ma'aikata mu mun sani ƴan kasuwa sun sani da sauransu muna ƙoƙarin kasancewa da juna musamman wannan irin wannan taro haka da sauransu ana zuwa ana tattauna matsaloli ana taimakon juna wasu baka san su ba za a zo ko ɗalibi ne ko ɗaliba ce ko wani abu haka da sauransu a taimaka wa juna idan mai magana akan misali mu muna aiki ne a TRT Africa Hausa kullum ina cewa ɗaya daga cikin manyan dalilan da ko kuma cin alfarmar da Allah ya wa Hausawa shine da ƙasar Turkiya ta buɗe sashen Hausa manufar buɗe sashen Hausa na TRT shine ya yi gogayya ko kuma ya bada labarai waɗanda suka ci karo da labaran kusan sharri zan ce da kafafen watsa labaran turai suke yi kuma abin sai ya zo hannunmu ko mu musulmai ne ƴan arewa ne muna bada labarai ainihi na gaskiya ba za mu zo mu faɗi abubuwan da za a faɗi na ƙarya ba ko wani haka da sauransu ko kuma mu ayyankan baya da sauransu so wannan kamar gudunmawa ce wanda mu ba ma kallanta matsayin kawai hanyar cin abinci muna kallanta ne a matsayin wata hanya ta fafutuka ta kare haƙƙin mu Hausawa da addini da sauransu a watan da ya gabata ko kuma ce daidai lokacin da shugaban Amurka Trump ya zo ya kawo batun wannan kiristanci da sauransu nan su shugaban Izala suka zo Balalawa da Kabir Gombe kun ba su dama ko malamu kai ma mu yanzu ina da yataka duk wanda ya zo garin nan ko malami ne ko ɗan kasuwa ne ko shugaba ne ko da yaushe muna ba su dama domin su faɗi ko su yi jawabi ma duniya musamman Hausawa ko musulmai kan yanayin da ake ciki a Najeriya ko kuma yadda abubuwa za su yi su inganta ko ilmantarwa da sauransu a shekarar da gabata malamai guda hudu sun zo kasan nan kuma duka mun interview da su shi Kabir Gombe mun yi hira da shi mun yi hira da Balalo mun yi hira da wancan shekarar mun yi hira da Professor Afantani Sayyid Ibrahim Tahiru Suman Bauchi ya zo mun yi hira da shi da sauransu banda ministoci da ƴan kasuwa da makamantansu so duk wannan wata hanya ce mu a wurinmu domin mu pushing kamar yadda ake cewa ajandodi mun yi aiki a BBC so mun san ajandodin da ake pushing a kafafun watsa labaran yammacin duniya so yanzu kuma mun zo mu pushing agenda wacce ta dace da tsari na addinin musulunci da Hausawa da makamantansu so muna neman goyon bayan irin kuma lan a cigaba da karfafa wannan guyuwa sannan kuma jawaban da kai bana so in dogor magana amma ina muna yin godiya gwaggwaba a gare ka da gwalagwalan bayanai da kai waɗanda gaskiya sun karfafa mun guyuwa sannan sun sa mun takeici ta wani bangaren da kuma sun sa mun ƙarin kishin ƙasa Allah mai da kai gida lafiya sannan kafin Allah ya saka bar ƙasar nan inda hali muna gayyata ka mu ma tiyarti mu zo mu samu lokacin da za ka hira da mu ko dan wani lokaci mu samu mu gaya wa duniya ainihin sako daga gare ka mun gode mana sunana Nasida da Mai Haya ne shugaban sashen Hausa na TRD
to masha Allah malam Nasidi muna godiya Allah ubangiji ya saka da alkhairi akwai tambaya ko jawabi a dole sai ya zama tambaya ba
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana Hamza Ibrahim dalibi a jami'ar Sakarya ina MSc nawa Islamic Banking and Finance ba tambaya ne da ni ba kamar yadda shugaban dalibai musamman bangaren Hausawa mazauna Turkiya Malam Umar ya wakilta ni in gabatar da jawabin godiya amma badin sauran dukkan dalibai da suka zo nan muna fatan Allah subhanahu wataala ya saka wa malin da alkhairi sai abu na biyu ina mai amfani da wannan damar in bayar da shawara musamman akan jawaban da malin yayi da shawarwari da ya bayar na karfafa gwiwa waɗanda za su taimake mu ku su taimaki goben kasar mu kuma bisa cewa shi malam ba shi kadai ya fara zuwa nan yayi irin waɗannan maganganun ba kamar yadda malam Nasidi ya yi jawabi ina mai amfani da wannan damar in ba da shawara cewa jagororin mu da Allah ta'ala ya azurta mu da su musamman manyi ɗan kasuwa da kuma waɗanda Allah ya mana baiwa da su ma'aikatan TRT su ci gaba da kasancewa kafada da kafada da dalibai wajen ganin cewa an aiwatar da wani abu koda wani blueprint ne koda shawarwarin da ake ta fada koda kan takarda su sauka dan ganin cewa an fara duga damba na samun wasu nasarori a gaban wasu gyare-gyare koda nan da shekaru masu yawa ne wannan shine abin da nake so na bayar da shawara ai ta hakuri da dalibai ai ta hakuri da mu wajen ganin cewa an fara aiwatar da wani abu mun san ayyuka suna da yawa a gare ku da yawa amma koda a shekara su dai su biyu a rika samun dama koda da waya ne da wakilcin dai daga cikin dalibai a rika samun irin haka magana ta ƙarshe shine ina kuma amfani da wannan damar in jaddadawa ɗan uwana dalibai cewa don Allah a yi ƙurƙa kokari duk wani abin da ɗan uwa dalibai suka shirya wajen ganin cewa an haɗu da wasu fuskoki taro ne ko wani abu a rika kokari ana halarta wannan zai taimaka wajen aiwatar da wasu abubuwa da za su taimake mu ire-iren waɗannan shawarwari assalamu alaikum warahmatullah
wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh to muna godiya shugabannin dalibai Allah ubangiji ya saka da alkhairi su kuma shugabanni na TRT kun ji shawara da bangaren dalibai suka bayar insha Allah sai a duba gayyuwan hakan ko a kafa kwamiti ko kuma ya zama an samu wakilci daga cikin su an zauna an ga me ya kamata a yi Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah ubangiji ya sa mu dace akwai mai tambaya
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sunana Ahmad Sali Usman ina MSc Cyber Security a Eastern Year University Allah ina da tambaya ne so da nazo nayi applying wani aiki a Indeed job haka suna bada aiki sunan company MB Marketing so da suka yi reaching ina out suka ce min zan zo za mu interview da su zan ga manajan su da muka je bayanan da suka mun shine nake son mallam a yi clarifying ina akai suka ce like kaman forex trading company haka zaka in zaka kaman like yanzu za client zaka ringa kiran client kana ce mai ai ya ringa trading da su akwai percentage akwai kuma akwai commission zaka ringa kiran client ne kana ce mishi ya zo yi trading da ku kuma in kana yi za a ringa biyan ka akai akai
dan uwa kamar yadda yake faɗa yayi mu'amala da wani company da suke da alaka da irin wannan harkokin online businesses ko kamar sun tura shi rinka musu da larabci ana cewa da aya ya nemo musu client ya nemo musu abokanan kasuwanci da sana'a sannan sun ware wani abu da za su rinka bashi ka hutar da kanka duk abin da wani ya saka na aiki kai masa in dai aiki ne ya saka kai masa kana da daman kai claiming ya biya ka kuma idan ya biya ka wannan haƙƙin ka ne kace ina fatan kana fahimta yanzu wani daga Najeriya sai ya ce maka da Allah kana yana so ka je kasuwa kaza ka siyo masa gado iri na kaza kana dalibi sai ka ce to ya biya ka misali akwai wanda ba za ka iya cewa ya biya ka ba akwai wanda kuma sai ka ce ya biya ka wata kila kasuwanci yake ka siyo masa ka auna masa kaga ba za ka yi mai a banza ba kaga yanzu wannan fita da kai da wayarka da ka kashe ai da kai wayarka da ka kunna da kiran waya da kai da lokacin da ka bayar kaga wani service ne yayi daka duk abin da ka je kai na wahala akan hidimar wani in ya dauki kudi ya baka ka ci halal ba haramun ka ci matukar wannan kasuwancin kasuwanci ne ba na haramun ba wallahi alam na'am mata akwai mai tambaya ko jawabi ko tambaya bismillah to bari mu sallama wannan na'am malam bismillah
assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Ismail Abubakar dalibi a jami'an Altimbash ina MSc data analytics malam muna godiya da nasiha zaburarwa gwalagwalan kalmomi Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya maida kai gida lafiya tambaya na ba ga malam bane illa ga jagorori manya da suke nan musamman daga cikin dalibai da kuma maikata mun zo ne dalibai daga Adamawa State ina kallo last month 18th muka zo no November 18th muna da dan yawa kadan so mu sabbi ne a nan wajen ba mu sani ba irin forum haka watakila akwai wani kafa group ko wani abu makamancin haka wanda mu ba ma cike shi shine tambaya da nake da shi in akwai san muna bukata assalamu alaikum
daman cikin bayanai na faɗa cewa daga cikin hanyar da za ku taimaki ƴan uwanku shine ku karfafa kungiya yanzu kun ga ana ta pointing manya a cikin ku wanda sun dade a nan ko sun girme ku a shekaru sun yi wannan karatun da kuka yi sun yi aiki a kasashe da yawa Allah ya kawo su ku yi kokari ku yi kungiya ta yanda za ku taimaki masu tasowa masu shigowa yanzu wadannan dalibai ne daga jihar Adamawa suka taho amma sun ji an yi sanarwa sun zo amma ba su sani ba akwai wani forum ko wani kungiya da za su iya register su shiga ya zama duk abin da ake tare da su ake na tabbatar akwai kungiya ta dalibai tunda yanzu ma ga shugaban kungiyar daliban nan dole ya kamata a ƙarshe in mun gama abin da zamu gama ku zo ku dan yi musu bayani in kuna da wani forum ko wani suna ko na makamancin wannan duk sabon dalibi idan ya zo ya kamata ma tun a airport kuna da wakilci da za ku je ku taro shi duk sabon dalibi idan ya zo kuna da wani wakilci na student union da za ku je ku taro shi su kuma ma'aikata sun fi ku sanin su waye aka kawo aiki nan su ma ya zama kuna da wata mahada da za ku yi saboda wallahi na gaya muku yanayin da kasar mu take ciki akwai bukatar sai mun hada kanmu mun san kanmu ba mamaki ka zo ka zama wani mai matsayi kana neman ma'aikaci a kaza watakila sanayya zai sa akwai wanda ka sani yayi karatun kaza kuma wannan sanarwar da ake wani yazo ya ce suna na wane wane ina aiki a wuri kaza ina karanta cyber security ina kaza shi ma din wani abu ne da zai nuna cewa ai muna da dalibai ma masu karanta kaza karanta kaza Allah ganar da mu kenan akwai ku na'am bismillah
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh suna na Ahmad Muhammad Usman dalibi a Atlas University ina karanta masters a electrical electronics engineering so malam tambaya na ita ce shine akwai wani dan uwa da muka zo da shi anan wanda ba musulmi ba abin da ya faru da America ta kawo mana hari a Sokoto so sai yazo WhatsApp platform na yazo private chat ina sai na tambaya na akan wai baran je in taimaki yan uwa na a Sokoto ba nai kaman stabilizing suna yana ce carnage kaman killings and other things so da na fahimci abin da yake nufi ya zo ya mai shagube ne so sai na tambaye sa ya taba sani na da irin wannan abu sai ya ce min why he believes in me zan iya yi ne shi yasa yace masa to shi ma dan Najeriya ne kuma abin da ya faru da Najeriya duka ya taba shi saboda haka shi yaje yayi So daga baya da yace min is disappointed in me, da na gane sai na fitar masa a mutum, nace masa ka gani in har kana tunanin abun da yake America za ta zo ta taimake mu a Nigeria don a cire matsalan rashin tsaro, wallahi ƙarya ne, saboda ka duba duk kasashen da America ta je ta shiga dole zaka ga. Na kawo masa misalai dai da irin Israel. So sai yazo yana min maganan ya sunan shi abin da ya faru da Benue da Jos da kuma Kaduna, yana ce min ana kashe mutane. So sai nace masa to tangot ni na yi aiki a Jos before na zo nan, na yi aiki kusan shekara daya, na gaya masa na fi sanin Jos. So an kuma duk wanda ya gaya maka abin da yake faruwa a Jos masalan addini ne ko kuma kabilanci kadai ƙarya ne. Abinda na gaya masa nace masa to misali na basu shine yanzu musulmai kafirai sun fi yawa a Jos, kuma ta yaya musulmi zai zo yi attacking nasu a Jos ko a Benue? So daga baya sai yazo na nuna masa raina ya baci sosai har na yi sideline nasa, ina ce min wai ban ce masa happy Christmas ba, don ranan na kira sa. So irin na yi masa jurwaye don bana son bazan ce masa happy Christmas ba because it's against my religion. Na masa ran dare na ya baci dai, sai yana zo kwanan nan yana bibiya ta a WhatsApp, irin yazo ya bani hakuri ya raina ce min addinin mu bai ce mu fushi da mutum ba kaza kaza. So ni na riga na sa a raina barin sake yin mu'amala da shi ba, ko ta wannan kasuwanci ko ta wani karatu ko wani abu. Shi yasa amma malam ya halatta ya sake yin mu'amala ko kuma ya sake karban sa mu yi mu'amala da shi.
Muna da kwarewa amma zagin addini da zagin arewa da zagin dabi'un mu da wake ba kwaye mai da martani, kuma kuna da ilimin, wannan shine ya jawo. Da haka ya kamata ku farka. Akwai wani yaron da ya kira ni wani matashi cikin matasa, ya ce mun gane kuskuren mu, malam muna da ilimi, muna da wayewa, muna da kaza, amma an yi ta fadin maganganu mun dauka wasa ne, gashi abin yanzu ya zama reality. We are silent, mun yi shiru. Yanzu bari mu buga muku misali, bamu da documentation. Yanzu idan an je an sake bomb, an kashe mutane, an kashe mana mutane a Jos ko an kashe mana a Maiduguri, in an kashe mana kaza, duk inda ya wata ɗaya wata biyu bamu da shi, bamu da record. Su kuma suna zuwa su tara duk abin da aka yi. In mutum ɗaya ne ya mutu nasu, sai sun je sun rubuta. Kai yanzu wace ma'aikata ce kake da record din da barnar da aka yi maka da zaka iya cewa an cuce ka? Baka da shi, ko farka. Da haka ya gaya maka magana ne, ya rena ka ne. To amma dai shawara ta shine kai masa mu'amala mai kyau dan ya musulunta, kuma amsar da ka bashi amsa daidai, amma ka gaya masa reality, gaya masa gaskiya, ka cigaba da mu'amala da shi dan ya gane, ba wai ka cigaba da gaba da fada da shi ba. Shine shawara, Allah ya ganar da mu. Fata na dai matasan mu na Najeriya, musamman musulmi a arewa, za ku farka ku gane, kuma ku yi amfani da ilimin bokon ku, ku taimaki al'ummar ku da jama'ar ku. Yanzu wadannan yan jarida ne, ai magana ne suka fada ba ku gane ba, suna cewa sun yi aiki a ma'aikatu da gurare da yawa, kuma sun san shige da ficen da ake. Yanzu sun zo anan suna bada gudunmawa. Kai yanzu ana maka magana ne a matsayinka na ɗalibi, wani shiri kai na bawa al'ummarka da al'adarka da jama'arka kariya? Wani shiri ba za ku ba masu bukata cikin musulmi a arewa? Ai ba daidai ba ne, saboda wrong information da aka je aka bayar, kuma you are silent, kun yi shiru, shine jawo. Allah ya yi muku albarka, kuma Allah ya sa mu dace. Ina fatan dai kamar yadda dan uwa ya faɗa, mun faɗi maganganu masu muhimmanci. Bayan na tafi ku brainstorming maganganun, ku zauna ku fitar da wani abu, kar ku rena kanku, wallahi za ku iya taimako. Ku yi tunani ro future ɗin ƙasarku, a siyasance, a tsaro, a kasuwanci, a kaza a kaza. Ko aiki mutum ya zo yi, ya ji cewa wace gudunmuwa ne zai iya bawa al'ummarsa bayan ya gama, shine kawai. Kuma in ma ba ku yi wannan ba, ku yi don ƴaƴanku masu zuwa. Yanzu ba za ku so ƴaƴanku a Najeriya su yi rayuwa mai daɗi ba? Kai yanzu za ka so, kai yanzu ka kare a wannan wahalar, kuma ɗanka ya zo ya shiga cikin wannan wahalar? To me yasa ba za mu yi planning ɗin da za mu kare namu ƴaƴan ba? Wallahu ta'ala a'lam. Na'am, bismillah.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Malam, Allah ya saka da alkhairi wannan nasihohi da aka yi mana. Tambayoyinmu guda uku ne a yanzu zamu hade su mu fadai su a lokaci guda daya dan saboda gudun tafiyar lokaci na farko dai kamar yadda mallam yazo ya gani wannan sanyin da ake da kankara a kasan nan sai dai mu ce tabarakallah masha Allah to muna tambaya ne akan alwala akwai ruwayoyi da muka san cewa ana alwala da safa a kafa to musamman da yake yanzu ko yaushe kafafuwanmu su kub suna cikin takalmi da safa kuma ga sanyi idan sallah ta same mu yawanci a masallatai na waje yana wahala cire safar muna so a dan yi mana demonstrating yadda kowa zai gane yaya ake wannan alwala ta shafa kan safa din da kuma kan mayafi na biyu kuma wata daliba take tambaya take cewa ita tambayar ta akan kasar ne sallar kasaru a matsayin ta daliba a kasar nan tana so ta ji hukuncin tana Istanbul amma an yi hutu tana tafiya Nigeria ya yeah, sallar ta zata kasance anan da kuma gida Nigeria sai kuma tambaya ta uku akan wato batun yanke alaka ne abinda yanzu wadansu suke cewa sanya boundaries tsakaninka da mutane wai saboda ganin yadda yanzu al'umma wadansu suna cewa mutane suna abusing relationships so sai a ce bari a creating boundaries wato ma'ana bari a nesanta alakar da in ana kuti da kuti yanzu bari a nesanta ta kawai ta zama ta hello hi ko kuma ma a yanke ta gaba daya to a matsayin yan uwantaka ta musulunci menene hukunci irin wannan yanke alakar da mutane suke kira wai da creating boundaries saboda wai sukan ce wai dan su samu sanity so amma kuma da yake muna tafiya ne akan tsari na addini da al'ada kamar yadda ka gargade mu da cewa duk tsanani kada mu bari rudin duniya ya samu manta da dabi'un mu na addini to ita ma wannan tambaya ya kamata taimaka ba mu ansar ta sulhu ya kamata ayi ko ko a'a kawai in kaga mutun yana shiga hancinka da gudindine ka yanke shin kawai a huta
assalamu alaikum a gurguje yar uwa Hajji Halima tambaye da ce na farko shine akan wato sallah alwala saboda yanzu lokacin sanyi ne ana suno ana kankara na farko dai ya halatta mutun yayi alwala yayi alwala da safa ya kuma yi sallah da safa amma yana da kaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani kamar yadda hadisi ya zo sahi ingantacce cikin bulugul maram almas'al al-jawrabain akwai littafai da malamai suka rubuta shafa akan safa akwai shafa akan takalmi akwai shafa akan safa ma duka kuma duk ana iya sallah kai menene kaidar yin sallah da safa ko shafa akan safa alwalaka ta farko ta yininka kamar ta sallah asuba zaka yi alwala babu safa ne na farko yininka na farko idan kai alwalarka to sai ka saka safarka to kana da daman wata alwala da zaka kara ta sallah na gaba ba sai ka cire safanka ba tunda daman ka saka safa akan alwala dan haka sauki ne shari'a ta baka ba sai ka zo ka sake cire safan a next alwala ba kurin idan ka zo zaka yi shafa ne akan safanka amma yaushe sai in alwalaka ta farko kai akan kafa zalla sai ka dora safan akai kuma kana daman kai sallar yini ɗaya ne misali idan kana zaune a gida idan kuma kai tafiya ne kwana uku yini ɗaya da dare ɗaya in tafiya ne kuma kwana uku da dare uku to yaya ake yin safan yaya ake shafan asafa a shafa akan safa ko akan takalmi saman ake shafa da gefe gefe ba a shafan kasan saman kawai ake shafa yanzu ga kafata in za a iya gani ka dauka haka kuma can gefe wannan kafata ce a ce wannan safa ce takalmi na dinnan safa ne kawai da nazo wannan hannun ana kallo na ko na jika shi da ruwa ruwan da zan wanke hannun kawai sai in shafa haka kai sai in juyo haka an gani kawai saman takalmin da gefe ga takal ga hannuna nan sai ka shafa nan sama ka dawo ba a shafa kasan kun sannan na hagun shi ma haka zaka shafa iya saman takalmin ko saman safan da gefen dunduniyar ka kawai ba a shafa a kasa asali ita shari'a abinda aka ce kai shi zaka yi da a ce ra'ayi ake aiki da shi to da kasan takalmin ne ya kamata a goge ba sama ba ina fata ana fahimta kiran azhar la asr magriba isha'i du zaka yi kawai sai dai in kai bacci a kayi ni ko kuma kai janaba to wannan shine ba zaka yi ba kenan ya halatta ayi shafa akan
safa a kafa amma banda safar hannu banda safar hannu wannan kenan okay shafa akan me shi ba za a shafa akan hula ba yawa ko gele ba za a shafa ne aka shi ayi nan bai da wani hala ai za a sa hannu a shafa ina fata ana fahimta shine abin da yafi inganci a sa hannu a shafa kan gashin da shi ba hukuncin su dai da khuffi ba an gane wannan kenan na biyu shine magana akan kasaru kar ku tada hankalinku da damuwa akan kasaru ita kasaru sallah ce ta matafiya ina so da Allah dalibai su gane ne su kwantar da hankalinsu saboda ana yawan yin wannan tambayoyi da yawa ita sallar kasaru sallah ce ta matafiyi wanda yake matafiyi sunan sa matafiyi shine salatul qasri ba kuma sallah ce kade take kansa ba hatta azumi in ya ga dawa ba zai yi ba zai sha azumi tunda shi meye shi matafiyi ne dalibi da ya baro kasarsa yazo wata kasa zai yi digiri shekara 3 shekara 4 shekara 5 ko zai master shekara 2 shekara kaza shi fa ba sunan sa matafiyi ba sunan sa muqimi sunan sa mazauni shi yasa ma ake bashi me resident permit ina fata ana ganewa yanzu da musafir ne da matafiyi ne kaga ba za a bashi resident permit ba yanzu ni suna na matafiyi saboda ina kan hanya ko kwana nawa zan yi anan ni ba zo da niyan zama ba ban da semester first semester second semester ban da exam ban da dakin kwana ban da kaza kawai ni matafiyi ne to wannan rahusa ta yin kasaru ɗan uwana dalibai rahusa ta kasaru ta shafi matafiyi ne kar ku yi wasa da sallar ku sallah addini ne sallah daya idan ka kuskure aka je kiyama aka gwada ka aka auna aka ga akwai sallah daya da baka yi ba wallahi baka shiga aljanna ba kwarai kuwa shi yasa aka ce ai a yawaita yin nafilfili na sallah saboda idan farillar ka daya ta kauce maka ko ta lalace za a dauko nafila a cika ta maka an tambayi Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala babban malami ne mufti a kasar Saudiya kowa ya san Sheikh Utsaimin Allah ya ji kansa shin dalibai da suke karatu daga kasashe suke zuwa Saudiya za su rinka yin kasar yace a ba za su yi kasar ba ai su mazauna ne suna da ikama suna da takaddar zama da haka duk wanda yake da resident permit to wannan sunan sa mazauni da haka ba zai yi kasar ba anan to amma yace zai yi kasar idan ya tafi Najeriya kuma in ya tafi hutu Najeriya yanzu anan a iya shekaru hudun da zaka yi ko kuma zaman aiki da zaka yi kai yanzu a matsayin dan toki ne idan ka je Najeriya hutu sati 1 sati 2 sati 3 wata 1 ne kana da daman kai ta kasarunka saboda me kai matafiyi ne kuskuren da mutane suke shi ne wai sai su dauka wai ai kasaru sai kaje ana cewa wai ya zaka yi kasaru a gidanku ha to wai yace ba zaka yi kasaru a gidanku ba kawai abinda ake nunawa kasaru ina ne baka dadewa inda baka dadewa anan ne zaka yi kasaru inda kake dadewa ba zaka yi kasaru ba dan haka a matsayinka na dalibi yanzu da ka tafi hutu kana da dama kai ta kasaru koda ku a Najeriya a Kano a Maiduguri a Adamawa aka haife ka saboda jakarka tana nan kana duba ainihin ticket dinka ka san akan hanya kake duk wani program da zaka yi kana duba me zaka koma sunanka me musafir to kana da dama kai ainihin wato kasaru dan haka dalibai da suke karatu a kasashe za su cika sallah ne a kasashen su amma idan sun tafi hutu kuma suna da daman su yi kasaru shi kasarun nan dole ne ko ba dole bane malamai sun sabanta suka ce kasaru azima ce in an ce azima ana nufin dole sai an yi ko kuma mutum yana da dama suka ce idan an je masallaci an cika sallah ka cika sallah idan kuma za ka yi sallah kai daya a dakinka a matsayinka na wannan matafiyi za ka iya kai daya a ainihin ba ni sunan shi a ainihin dakinka amma in ka bi jami'i za ka cika in kuma aka sa ka zama liman to za ka sanar da su kai fa matafiyi ne da haka za ka musu raka'a biyu ne isha'i ba raka'a ainihin hudu ba an fahimci wannan dan haka don Allah ku hutar da kanku in mutum ya je walagigi da sallarsa ya je itar yanke sallah wallahi baka da dalili a shari'a kuma baki da uzuri kun fahimci wannan wannan shine abin da nake fatan Allah zai tashe ni akai na kuma gaya mu gaskiya abu na uku shine maganar creating menene ake cewa distance boundaries kamar yadda aka sani mu an koyar da mu a shari'a zamantakewa kyautatawa juna, alaka da juna, in haɗu da kai in maka sallama mu gaisa har zunubin mu ma ake yafe mana. Ba inda musulmi zai zauna ya je rayu shi kadai wai ce ba ruwansa da koya. Wannan maganar sunanta maganar banza. Ai zamani ya lalace, ai mutane sun lalace, ai kaza. Ko mun lalacewa akwai haƙƙi na mutane. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. An yi masa rasuwa je kai mai taziya. Alheri ya same shi in masa fata alheri. Amma jama'a abinda kuma ba ku gane ba, ba kuma dole ne sai mun yi alaka kowa jiki da jiki ba. Akwai wanda daman a duniya tsakaninka da kai sal da shi sallama ne. Ba sai ko kuna ganewa. In ya amsa rasuwa ka masa jaje, in alheri ya same shi ka haya taya shi farin ciki, idan bakin ciki ya same shi ka jajanta masa. Amma maganar zama da jiki da ki sai mun ta mu'amala duk abin da ya shafe ni sai na gaya maka inda zan je sai ka sani. A wannan ba dole bane, shi kuma zaba ne zaka yi a cikin mutane wanda ka gamsu da hankalinsu da amanarsu da kaunarka gare shi. Amma sallama ba wani creating boundaries da zai hana kai sallama. Sannan kuma in masifa ta samu mutum yana da haƙƙi a matsayinsa na musulmi ka jajanta masa. Idan ya gayyace ka walima kuma dole ka je haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace. Da haka wannan tunani na creating boundaries cewa mu rabu da mutane ba ruwanmu da mutane, ai na gaya muku ranar da mutum ya fadi ya mutu ai zai san akwai illar creating boundaries. Ai ran da ka kwanta ai kana buƙatar ko a gurin a sa sunanka a maka addu'a, kuma kana buƙatar masu maka wanka, kai da za a maka wanka kai creating boundary, kai da za a dauki gawanka kai ka kabari za kai kai creating. Wato tunani ne muke gajartawa kuma da ruduwa da abin da Allah ya hore mana muke da shi sai mu manta cewa muna buƙatar taimakon yan uwanmu.